له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلوات ربه ومن تبعهم بإحسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin godiyar Allah gashi yau mun saki haduwa a zama na biyu cikin darussan wannan majalisi na jami'ar Abubakar Tafa Gulewa da ke nan Bauchi na darussan karatun Alkur'ani da tafsirin sa a wannan wata mai albarka na Ramadan yau biyu ga wata Ramadanin shekara 1447 a hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma ya dace da 19 ga watan biyu na shekara ta 2026 miladiya. Kafin mu ci gaba da karatu a kan ƙarin update akan sanarwar da jiya muka fara na tashoshi da gidaje na watsa shirye-shirye waɗanda suke wata wannan karatu saboda waɗanda za su bi daga jikohinsu ko daga wuraren da abin ya shafa. Cikin waɗanda jiya ba mu ambata ba akwai Eagle Radio wanda za a sashi ƙarfe 3 na yamma 3-4 wanda gidauniyar Munti Alkhair wanda take ta wato Dr. Bala Munti suka ɗauki nauyi Allah ya yi masa sakayyar alkhairi. Eagle Radio ne ƙarfe 3 na yamma. Sai akwai kuma na BRC2 wanda shi ƙarfe 3 shi ma na yamma wanda Alhaji Tijjani ya ɗauki nauyi Allah ya saka masa da alkhairi. Jiya mun sanar da na jihar Borno East FM na Maiduguri amma an samu canji a madadin East FM yanzu Star FM ne. Star FM Maiduguri kuma lokacin ya zama ƙarfe 11 ne na safe 11-12 wanda Virtual Engineering Solutions suke ɗaukar nauyi Allah ya musu sakayya da alkhairi. Sai kuma jihar Yobe, Yobe Broadcasting Corporation ƙarƙashin gidan rediyo jihar Yobe in AM station su na su riƙa sawa ƙarfe 2 na rana wanda ya ɗauki nauyi shi ne abokinmu Dr. Abba Idris Honorable Commissioner na Higher Education a jihar Yobe. Allah ya masa sakayyar alkhairi ya albarkaci aikinsa ya sa ya zama lafiya. Sai kuma jiya mun sanar da Landmark FM Kwantagora amma ban faɗi lokaci ba ƙarfe 10 ne na yamma na jihar Naija kenan wanda ZNY suka ɗauki nauyi Allah ya musu shafaya a cikin kamar yadda kuma su suka ɗauki nauyi na Albani TV. Lokacin na Albani TV shi ne ƙarfe 7 na safe sannan kuma na DITB Kaduna da ce muka sanar wanda Dr. Awul ya ɗauki nauyi shi a madadin lokacin sahur da da ake sawa ƙarfe 4 yanzu ya koma ƙarfe 9 na dare ƙarfe 9-10 na dare. Waɗannan shi ne mabbacin da suke hannuna a yanzu. Allah ya sa kaina da alkhairi Allah kuma ya tara mu a cikin ladar ko ba mu albarkar Alƙur'ani. Idan ba ku manta ba muna cikin suratul Isra kuma mun yi karatu jiya ayoyi biyu afa asfakum rabbukum bil banin wa takhadha min al malaikati inatan innakum lataquluna qawlan azima wa laqad sharrafna fi hadha al qur'an li yadhakkaru wa ma yaziduhum illa nufura. Yanzu za mu fara daga nan da yardar Allah. Allah ramma Yazid Ibrahim Sambo Allah ya maka albarka. Sai fara.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون عدوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قل عملك كن سركية قل لو كان معه آلهة كشيء دسو لا أشيء تارد الله أقوى دسو أبا بمبوتا كما يقولون كما دسو سكي فلا سكي ريه سوا أقوى دسو أبا بمبوتا تارد الله إذا أشيء أقوى سو إذن أي أيين لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. دا سنة وتحنيا دومين إتازوا بمبتجن العرش سبحانه وتعالى أركن يا تبتا لو ككر تقوم تابوايا عما يقولون قبل أبن تسكي فتا لو ككر تابوايا علوا كبيرا لو ككر ميجرما ولو أبنتجن يسبح له السماوات السبع شين أبنتجن قصدها wanda dukkan sammai guda bakwai suke tasbihi gare shi wal ardu haka guda bakwai su ma suke tasbihi gare shi wa man fihinna da dukkan abin da ke cikin su wa in min shay'in babu wani abu ma cikin halittu wanda ka sani da wanda baka sani ba illa yusabbihu bihamdihi face shi ma yana tasbihi da godiya ga ubangiji walakin la tafqahuna tasbihahu sai dai ku ba kwa fahimtar irin nasu tasbihin innahu kana haliman ghafura lallai shi ubangiji ya kasance mai haƙuri ne da juriya kuma mai gafara ne mai yawan gafartawa a ƙarshen dai. Ayar da muka karanta a baya Allah ya ƙalubalanci waɗanda suke cewa Allah yana da tsaha yanzu kuma yana ƙalubalantar waɗanda suke cewa Allah yana da abokan tarayya. Waɗanda suka ce Allah yana da ɗa ya ƙalubalance su da cewa da a ce Allah da gaske yana da ɗan to ai hankali ba zai ba da cewa ya ba ku ɗan da kuke so shi kuma ya riƙe ɗan da ba ku so ba. Ai tunda ba a son mata a wurinku ta ya shi za ku ce yana da ‘ya’ya mata ko kuma ku riƙe ‘ya’ya maza. Wannan ƙalubale ne da hankali zai iya nuna cewa ba zai yiwu a ce Allah yana da ‘ya’ya ba. Ƙalubale na yanzu kuma Allah yana ƙalubalantar duk waɗanda suke bauta wa wani banda Allah. Waɗanda suke bauta wa Allah amma suna ba da rabon bauta ga wani ma. Sai ya zama akwai Allah akwai kuma wani. An raba musu aiki ne Allah shi ne babban amma akwai ƙanana waɗanda sai an bi ta hanyarsu su zama tsani sai su kai bautar zuwa wurin Allah. Wannan shi ne irin tsarin shirka irin na kafiran baya. Kafirai na zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallama sun yi imani da Allah ai amma suna haɗawa da shirka ne. Wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun sun yarda da Allah akwai shi kuma suna bauta masa amma suna cewa ne ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa. Abinda yasa kuke bauta musu shine saboda su kusantar da mu zuwa ga Allah. Mu ai kazamai ne masu laifuka muna da rauni idan mu da kanmu muka ce za mu yi bautar Allah ba zai karba ba, haka sai mu yi amfani da duke da aka sassaka saboda duke baya laifi, sai mu yi amfani da itace da aka sassaka saboda bishiya ba ta laifi. Mu muna boki, muna aikata ba daidai ba cikin dare da rana, waɗannan suna tsaye a wuri ɗaya ba ta sako, don haka su sai su rinka nema mana ceto a wurin Allah. Wannan shi ne asalin dalilin da shirka ta zo. Ko waɗanda suka fara yin kafirci na shirkan farko na zamanin Annabi Nuhu alaihi salam da ya musu wa'adi, suna cewa la tadrunna waddan wala suwa'an wala yahud wa ya'uq wa nasra, waɗannan allolin guda biyar ai ba wai ba sun jefar da Allah gaba ɗaya bane, sun yarda da Allah amma waɗannan su ne tsani zuwa wurin Allah, shi kuma Allah baya son a masa tsani, sai dai a je gare shi shi kadai, kuma in za a bauta masa sai a bauta masa shi kadai, sannan in za a kira shi a kira shi shi kadai, kar a hada da wani. Fad'ullaha mukhlisina lahu dina, in za ku kira Allah ku kira shi shi kadai, kuma in za ku bauta masa ku yi addini gare shi shi kadai, ala lillahi dinul khalis, Allah baya son addinin da sai an bi ta hanyar wani, kuma Allah baya so a ce wai wani shi zai cece ka a wurin Allah wanda ba Allah ne ya nada shi da kansa ba. Ina fata an fahimta, wannan duka shi ne asalin shirka da kafircin da annabawa suka yi yaki da shi. Kafirai na baya kar ku ɗauka cewa fa ba su yi imani da Allah ba ne, kamar yadda a yanzu ake ce ma waɗansu suna shirka ko da suna faɗan la ilaha illallah ba wanda su yi imani da Allah ba ne, sun yi imani da Allah amma sun ce wane ma yana da rabo kaza, wane ma yana da matsayi kaza, wane ma idan ka roƙi Allah da kuma ka roƙe shi duk ɗaya ne shi ma zai iya maka, saboda Allah zai maka saboda shi, to ba wani mutum a duniya da zai samu wannan matsayin. Allah ya rike komai a hannunsa, shi ne kadai ke bayarwa, shi ne kadai ke hanawa. Shi yasa Allah ya ce ka tambaye su ma tad'una min dunillah aruni ma za ka lakum min al-ard, ko ta halitta ne da suka yi annahum shirkun fis samawat, ko akwai wata tarayya da suka yi da Allah wajen shirki wajen gina sama ko abubuwan da suke cikin sama, ba su da shi. Sannan kuma ka tambaye su waɗanda kuke kira kuma bayan Allah ko kuke haɗa su tare da Allah, in arada ni Allahu bi durri hal hunna kashifatu durri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbi Allah, yace Allah kada ya ishe ni. To wannan shine ma'anar da zaka bi du'a da sunna, suna cewa ayi tauhidi a kira Allah shi kadai, ba wai don saboda waɗanda suke kiran wasu ko ma bayan Allah ba yadda da Allah bane, a sun yadda da Allah ne amma tare da wasu, to waɗannan tare din ne ake so a goge su a kade su a murkushe su a ture su, sai zama sai Allah shi kadai. Wannan shi ne asalin da'awar tauhidi. To shi ne Allah ya ce a tambaye su kun laukana ma'ahu aliha, inda a ce akwai waɗansu koma bayan Allah da za su zama tare da shi suna idan ai a yayin nan labtahum ila fil arshi sabila, su ababen bautar su kansu da za ku ga sun nemi zuwa wurin Allah. Wannan dul arshi shi ne Allah, don Allah madaukin sarki shi ne wa huwal ghafuru rahim, dul arshi al majid rafi'u darajati dul arshi yurfi ruha min amri, Allah shi ne dul arshi. To sai Allah ya ce da sun nemi isa, bi ma'ana la talabu wabtaghaw al wusula ila Allah, shi ne da ma'anar wannan da sun nemi isa zuwa wurin Allah. Wannan yana da tafsiri kashi biyu duka daga magabata kuma duka daidai ne. Tafsiri na farko tafsirin Abdullahi ibn Abbas da Sa'id ibn Jubair da waɗansu daga cikin magabata, sannan kuma shine tafsirin da Ibn Kathir ya firin jayarwa, shine tafsirin da Abdurrahman bin Nasir al-Sa'idi ya firin jayarwa da waɗansu cikin malamai na tafsiri na zamani, cewa da a ce akwai waɗansu da kuke gani su ma sun cancanci su zama tare da Allah, to ku sa ido ku gani Allah da kansa ya ce na yarda, su da kansu za su ce ba su yarda ba. Labtaghaw ila zil arshi sabila, da sun nemi Allah ya ba su dama su zama bayi, ba su taɓa yarda a ce ku zama ubangiji ba. Bi ma'ana waɗannan itatuwa da kuke sassaƙawa su zama gunki, waɗannan duwatsu da kuke sassaƙawa su zama gunki, da Allah zai ce musu kun yarda kuma ku zama abin bauta tare da ni, da dukkan su suri suna gaban Allah
lamta dau ila da sun yi saurin isa zuwa ga Allah sai ya Allah mu bayi ne ba za mu taba yarda a hada mu tare da kai ba don haka su sun ce sun zama bayi ce ku kuma za ku ce za ku zama bayin su ina fata an fahimci wannan wannan shine yake daidai da fassarar ayar da can gaba za mu zo أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان مقدورا أولئك الذين يدعون ولن تسكي كرم سدمة ولن تشتم يبتغون إلى ربهم الوسيلة سوى صلى الله عليه وسلم يتعذوا أولين الله إيكا ديمي يتعذوا أولين ولد الشيباني ما يكي na fata an bayyana sheke dai da fadin Allah a cikin suratul Qur'an wa yawma yahshuruhum wa ma ya'buduna min dunillahi fa yaqulu a antum adlaltum ibadi haula am hum dallu sabil qalu subhanaka wa kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu dhikra wa kanu qauman bura Allah yace ranar da Allah zai tada su gaba daya ya tara sai tambayi su waɗanda aka bauta musu sai ce da su a antum adlaltum ibadi haula ku kuka fatar da bayina waɗannan waɗannan din sawa'un mutane ne ko aljannu ne ko waɗansu halittu ne sandararru kamar itatuwa kamar duwatsu ko masu bautar rana ko masu bautar wani ne sai Allah ya tambaye su ce ku kuka fatar da wannan kuka ce su bauta mu ku kuka fatar da su qalu subhanaka ce ya Allah sarki ya tabbata gare ka yabo ko kanda Allah zai ci tsaye annabi Isa dan Maryam ba alaihi salam shi ba sai Allah ya tambaye shi a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummiya ilahin min dunillah kai kace da su abota maka yace subhanaka ya Allah sarki ya tabbata gare ka ban yi san faɗi wannan ba to waɗanda kuke cewa su ubangijin su ba suna dai ba a wurin Allah ne kiristoci suna ce annabi Isa dan Allah annabi Isa kuma shi ma yana dai ba a wurin Allah ina fata an fahimta masu shirka suna bautar waliyai da waɗansu da suke gani cewa su ma suna da rabo da kaso a kusa da Allah ko suna da wani abu a fadar Allah su ma suna da ba a wurin Allah ne haka kuma ku da ba a wurin Allah da ku da su duka bayi ne ba wani da yabi wani a wurin Allah dukkan ku sunan ku bayi wanda yabi wani a cikin ku shine wanda yabi wani tsoron Allah wanda yabi wani tsoron Allah kuma ba sai taba yarda a dauke shi a bashi matsayin Allah ba ina fata an fahimta to wannan shine tafsiri na farko tafsiri na biyu shine tafsirin da Qatada ibn Da'amah as-Sadusi daga cikin can tabi'ai da waɗansu daga cikin magabata kamar Imam al-Baghawi a cikin tafsirin sa shine kuma tafsirin a cikin tafsirin Jalalaini da waɗansu cikin malamai na zamani cewa wannan ayar abinda take nufi shine a ce da su inda a ce akwai waɗansu goma bayan Allah waɗanda suke takara da shi to ai da sun nemi su juyi gulki su ma su rike matsayin ai matsayin zama Allah babban matsayi ne waye zai ga damar zai samu wannan kuma ya bari ana ba shi kuma mutu ina fata ana fahimta bi ma'ana da a ce akwai waɗansu da za su zama goma bayan Allah kana ji za a karu a zama alloli da yawa Allah ya rikici a nan duniya ma akan mulkin garinku ake rigima wani ya ce dole sai shi yana iya kashe ko nawa ne yana iya sa a kashe kuma ko mutane nawa ne domin ya zama shi kadan sa kuma duk wanda ya fito yace yayi tawaye shi ma shugaba ne dole sai dai wannan ya yake shi ya kashe shi saboda ba za a taba samun shugaban kasa guda biyu ba ba za a taba samun aya wani ya yarda a ce sarki guda biyu ba ba za a taba samun liman guda biyu dole a samu kwaya daya to shi mutum ya ga yana da damar da zai zama Allah sai ya bari ina fata ana fahimta shine Allah yake idan inda ake akwai wani ma'afu tare da Allah lafta kauda sai su taru duka sai su nemi tsiji mulki a kaji ana fada a sama amma tun da kaji shuru to la ilaha illallah shi kadai ne ba wanda yake yi takara da shi ina fata an fahimta wannan shine ma'anar tafsiri idan lafta kauda ila bil arshi sabila bi ma'ana la talabu taghalluba والمقاتله عند ذي العرش حتى يغلب عليه ويستولى على ملكه يا سن يي kokarin su fada don su kwaci mulkin wanda yana daidai da fadin Allah madaukakin sarki law kana fihi ma alihatun illa Allah lafatadaha da a ce a cikin sammai ko a cikin ƙasa akwai wani ubangijin banda Allah da fasadata ai da sama da ƙasa za su baci saboda zai shagaltu ana ta fada da wani har abubuwa su tsaya a duniya ba a yi ruwa ba har wuta ta kama bai ce ta tsaya ba ta cinye gari wani na bukatar numfashi iska ta tsare ba a bada iska ba ina fata ana fahimta har ya zama ya ce a kashe mutane mala'ika bai samu attention dinsa bai ta kashewa har sama da wanda aka bashi ne a ce wanda za ta haihu lokacin haihuwa ya yi Allah bai bada oda ba aida ya je ya ce garfi yana ta fama da waɗancan sai abubuwa su rikice ka taɓa ganin al'amuran duniya su rikice mata rabin sarkin rahmani min ta hau a shi shi tsaye saboda inda ya ce garfi yana faɗa da waɗansu ya zai yi ta ƙoƙarin mamaya sannan da an samu wani wurin sai su balle sai su ce mu muna tare da ubangiji wani amma tun da ka ji shi to ka san ba wani sai Allah shi kaɗai jama'a an bayyanta shine ma'anar nabta qaul ila zil arshi sabila Allah madaukakin sarki ya nuna cewa wannan duniyar ta kace ba shi kadai wallahi kuma kai kanka da gani yadda duniyar nan take gudana ka san Allah ne kadai yake gudanar da ita saboda inda akwai damar da wani zai iya rike wani abu wallahi da duniyar nan ta rike ko mu kan mu bil adama fa ba ma wani ba da a ce mu bil adama za ka samu wani a bashi rikon arzikin duniya a ce ko kun yi biyayya kafin a baku in kuka yi tawaye ba za ku sha iska ba qul law antum tamlikuna kaza ila rahmati rabbi idan la amsaktu Allah ya ce da a ce ku kuke ci da duniya wallahi da kun rike kun dai da ciyarwa ma ubangijin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ara'aita ma da an faka mundu khalaqa samawati wal ardh wan zaka iya lissafin budget din abinda Allah ya kashe tun daga ran da ya halicci sama da ƙasa ya halicci sama da ƙasa fa yayi sauran halittu suna cike suna cin arziki daga baya ya turo mutum daya da shi da matarsa su biyu kadai suna haihuwa yana ci gaba da ci da su yana ƙara arziki har yanzu duniya ta zama tana da mutum biliyan takwas amma ba a taba jin wani gari sun rasa abin da za su ci mutanen gari duk sun baki sun mutu ba Allah bai taba mantawa da kowa ba wannan ya nuna shi kadai yake yi kuma nasa ba zai taba karewa ba haka wannan shi zai nuna inda Allah ke gudanar da kauni shi kadai to bai kamata ko kuma ku dauki haƙƙin sa na bauta masa da rikinawa gare shi shi kadai kuma ku hada tare da wani ba wani mai yabo ba kun da yabo ya yamlikuna mithqala dharratin fi samawati wa fil ardh a cikin sama da kasa ko kwayan zarra babu na su ba ta ne gaba daya kuma la hum fihi ma min shirk wa ma la hum minhum min zahir saboda haka wannan shine ma'anar idan labtaghu ila dil arshi sabila wa ayayin nan da su ne bi ta zuwa ga ubangijin al'arshi ko su ne bi su ne shi su kace al'arshi ko kuma a ce ana tarjima a sama abubuwa sun ide da ta kujira sai abubuwa sun da ne za a dawo kanku alhalin ubangiji shi kadai inna allaha la yanam wa ma yanbaghi lahu an yanam Allah baya bacci ko bai ma kamata a ce yayi bacci ba shine wanda ke shimfida arziki shine wanda ke shimfida adalci shine wanda ke kula da bayinsa ba abin da yake faruwa a duniyar nan wa ba tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ko ganye ne kake gani a kan bishiya kana wuce sai kaga ta fado wallahi Allah ya san da ganyen kuma ya san za ta fado wala habatin fi zulumatil ard ko wata kwaya inda za ta tona cikin kasa a jeriya sai da aka je can kasa karshe sai ka dan debo ta gobe sai ka iya daukan kwaya sai kai haka Allah ya san da zaman sa a cikin duhun kasa wala ratubin wannan kwayar da ka gani jikakke ne wala ya fitin ko busasshe illa fi kitabin rubbin face akwai record din sa a cikin littafin Allah yanzu ubangijin da yake wannan kula da duniyar ba wani abun da yake faruwa ba tare da yana da record din sa kuma shi ke gudanar da shi yadda yake so ba yanzu ka bar shi kuma ka dauki wani kai tunanin akwai abun da zai gagara wai kai ka hada da wani ballan kana ka ga mutum ya ja tsaya a kabarin wani wanda ma yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aa'akum wa law sami'u mastajabu lakum wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum. Amma mutum ya zai yana roƙon sai yana cewa ya ba su to Allah ya ji tausayin su, akwai matsala kaza ya warware na rantsa da Allah kafin ya mutu, akwai matsaloli kuma ya gabu da babbar matsala da zai mutu, inda a ce yana da damar da zai haka da har yanzu yana nan. Mutumin da bai iya cewa Allah ya bar shi ya kai zuwa yau ba, sai yanzu ne zaka ce masa ya ce wa Allah ya yi kaza maka kai? Allah baya komi don wani, sai dai Allah ya yi don kansa. Lahu ma fi samawati wa ma fil ard, Allah shine mai sama shine mai ƙasa, kuma lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihinna, da su sammai da ƙasai da abin da ke cikin su duka nasa ne shi kadai. Jama'a mu yi tauhidi ga Allah, wannan shine ma'anar wannan aya idan nabtahu ila dil arshi sabila, da Allah ce subhanahu wa ta'ala uluwan kabira, ɗaukakar Allah da tsarkinsa ya tabbata, ɗaukaka mai girma. Amma ya kuru kafarin yau abinda ake faɗa, abinda wannan yake nufi shine idan ma kun ce ba za ku yadda ba Allah yana da ɗa a can baya, ko kun ce ba za ku yadda ba kuma za ku bautawa Allah shi kaɗai ba sai kun haɗa shi da wani, wannan magana ba za ta rage masa komai kuma ba za ta cutar da shi ba subhanahu, saboda ya riga ya tsarkaka. Kuma wannan magana da kuke faɗa ba za ka rage mata daraja ba, don shi ta'ala ya riga ya ɗaukaka, ya bunƙasa, ya buwaya, ya fi ƙarfin kowa. In ka ga ka ci gaba da yi shi ya bar ka ka yi, yana kallonka ne ka gama. Kul tamatta bi kufrika kalila, ci gaba da cin kasuwarka akan kafircinka, innaka min ashabin nar, kai kana cikin ƴan wuta. Shi ne subhanahu wa ta'ala amma ya kulu na ulwa kabira, shi sabbihu lahu samawati sab'a, wannan Allah shi kadai din shi ne wanda sammai guda bakwai gaba ɗayan su suna mata tasbihi, wal ardu kasai guda bakwai duka suna mata tasbihi, wa man fihinna abinda ke tsakanin su ma abinda ke cikin su ma duk suna mata tasbihi. Walakin la tafahuna tasbiha, abinda yasa ba kwa jin tasbihi shine ba za ku iya gane tasbihin su ba. Innahu kana haliman ghafura, lallai Allah mai yawan hakuri ne. Yanzu Ubangijin da dukkan sammai suke masa tasbihi, dukkan ƙasai suke masa tasbihi. Yanzu don Allah in ɗan adam bayan Allah ya ce baya son shirka, shi kuma yana yi, Allah yana ce subhanahu ya tsarkaka, sai ce karku yi kuka ce dole sai kun yi, kasa kuma tana masa tasbihi, sai Allah ce ka ma hun shi ina za ka je, sai Allah yake sama da me hun shi ya za ka yi, sai Allah yake wa dutse wacce hun shi ina za ka je, Allah yake duk abin da ke cikin sama da ƙasa bawan Allah ne, in Allah ya gida ma sai Allah ya faɗi wani daga cikin bayinsa, nema ma suke yi bada Allah zai ba su yi aiki a kanta, amma Allah ya ce ya bar su sai ku ci gaba da bin tasbihi, ku bar su sai za su zo su same ni. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fa sawfa ya'lamu, kalla sayalamu thumma kalla sayalamu, kalla sawfa ta'lamu thumma kalla sawfa ta'lamu. Allah ya ce ku bar su za ku zo ku sani, lokacin sanin bai yi ba. Allah maɗaukakin sarki yana da haƙuri, shi ne ma'anan inna kana haliman ghafura, haƙurin Allah ya isa. Kisa Allah maɗaukakin sarki ya ce walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu, da a ce abinda mutane suke yi daga sun yi sai Allah ya kama su bai da haƙuri da juriya da kamewa. To Allah maɗaukakin sarki ya ce ma taraka ala zahriha min dabba, da duk duniya ba ko abu daya da ya rage. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma, sai dai Allah yana jinkirta musu ne akwai lokacin da yace shi ne za su zo. Fa idza jaa ajaluhum fa inna allaha kana bi ibadihi basira, idan lokacin ajalin su yayi to nan ne za ka tabbatar hakika Allah yana gani a shi akan abin da bayin su suke. Haka duk abinda ka ga bayi suna yi a yanzu kana gani kamar yanzu da yasa Allah ya bar waɗannan suna yi ba ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون هكذا لو قال الله يا رب كنن انما يؤخرهم ليوم الله اذا جئت تامس لي اكو ترانا ترى سوا to shine ma'anan walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma to ga wani ajali da Allah yake masa lokaci shi Allah baya da gaggawa akan abin da yasa saboda shi yana ganin wannan din da kuke gani kamar da nisa shi a wurin sa kusan innahu yarawnahu ba'ida wa narahu qariba to cikin wannan ayoyi akwai darussa da yawa darasi mafi muhimmanci shine darasin tauhidi da kin kada ta Allah kada ta Allah a cikin dukkan harkokin ka Allah madaukakin sarki bai da harkokin tarayya kuma Allah madaukakin sarki baya da wanda ya taya shi komai shi kadai ne kayan sa inda a ce akwai wanda zai iya yin tarayya da shi ya taya shi to da kaga wani ya taya shi akan halitta da sai Allah ya dan yaga masa wani abu saboda haka harkar siyasa take ko da kana adawa da mutum ko da baka yin sa ina sai aka akai akai gogormaya da kai aka kafa gwamnati ko da ka tafi masa wani abu ai Allah ta ba wanda ya tsaya shi ka tafi kofi Allah ba daukakin sarki shi ka dan tsaye komi Allah ya madaukakin sarki yake a tambaya shin waɗanda kuke gani kuna kiran su goma bayan Allah babu wani daga cikin su wanda ya taimaki Allah ko yake da mulkin wani abu daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya halitta a banka sa mu wanda kike gani a wannan duniyar aka dauke shi aka kambama shi har aka bashi matsayi irin na Allah zuwa bai ga duniyar nan wata kaba ce ta haife shi ya shigo duniya kamar da ake haihuwar kowa har kawai dan ya tashi ya bunƙasa ko ya ga Allah ya ba shi wani abu na mulki ko ya ga Allah ya ba shi wani abu na ilimi sai ya fatar da mutane sai ya mai da su su zama bayin sa ba bayin shi ubangiji ba kina zaka ce Allah zai bar wanda ya tafi aka kawai ba yadda za a yi mutum ya yi takara da Allah kuma ka ce Allah zai bar shi a zauna lafiya ba yadda za a yi wani kuma ya yi wa Allah tawaye ya bi wanda ya yi takara da shi kuma ka ce shi din Allah zai bar shi magana akan tabbatuwar ilahantaka Allah shi kadai wannan fa shine red line a musulunci wanda ba a taba daga gaba a kai kuma irin tsananin gafara da tausayi irin na Allah ba yadda za a yi wannan ganganci da Allah ya gina shi ya sa kashi a ciki ya lallabe shi da tsoka ya sa fata ya sa jikinsa da laushi da kyau gashi ya tsara a nan ya tsaga kofofi a cikin mutum ya sa ɗan adam yake da kyan gani ya ba shi duk wannan kuma Allah ya bari wani shi kaɗan sai wannan kuma ya bari mutum ya riƙa haɗa shi tare da wani kuma cewa magana za ta fice haka kawai to kuma ba yadda za a yi ubangiji duk wannan rahamar ta sa da ya maka wannan ya ɗauke ka kawai ya babbaka a wuta kuma ce ba za ka sake fita ba har abada ka ce wa magana mai sauki ce kai ka san babbar magana ce abin da ka ji Allah ya ce inna ma la yaghfir haqiqa Allah ba ya gafartawa ayu shirka dai idan dai shirka za a yi da shi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha irin waɗannan ayoyi dukkan su ina da tabbatar muku ba wanda yake yawan karanta su sai dai ahlus sunna an dai ya karanta ya fassara kuma ya bayani su dalla dalla domin ai aiki da su waɗanda ba ahlus sunna ba sai dai su yi qira'a su alqur'ani su wuce ko kuma su karanta su aka kai a fassara sai a wuce amma ba za su dauke shi da nuna jinjina da kammama al'amarin abin da ya shafi shirka ba a kallo kallo saboda in sun ce za su yi haka zai ta kunsu su da kansu saboda su ma su dauki wane da wane da wane sun ba shi matsayin Allah idan kana so ka gane haka in kai baka gane ba ka dubi yadda suke yi wa kaburbura ka dubi yadda suke tsayawa su gurbana su rifina a gaban kabari irin yadda kake yi in kashi fita da duma in bayan kai sallar azhar irin haka za ka ga su kuma suna yi wa wani kuma yana kwance a cikin kasa bai san me suke yi ba in tad'uhum la yasma'u du'a'akum wa ya'ti abin da yake yi amwatul ghayru ahya matattuba rayu ba kuma mutum ya zauna fa nazallu laha aqibi kuma ya zukufa yana kamauta wannan aikin shine abinda ake ce shirka din shine kuma abinda Allah yake ba zai taba yafi shi ba kuma ko ka fi kowa sallah ka fi kowa sadaka ka fi kowa hajji ka fi kowa azumi ka fi kowa yawan zikirin Allah da zikiri aka haife ka da zikiri ka mutu na rantse da wanda raina yake hannunsa idan ka mutu kana shirka kai dan mutu ne kuma ba za ka tashi dinna ba har abada ubangiji da ya faɗa a cikin wannan ayat da muka karanta kuma ba haka bane ka karanta ka ce fassarar ba haka bane inda Allah haqiqa Allah la yaghfiru ba ya gafartawa an yushraka bihi ayi shirka da shi wa yaghfiru ma duna dalika yana iya gafarta abin da yake kasa da haka liman ya sha'u ga wanda ya ga dama wannan ayar ba haka bane fassarar ta to wancan din ba shine shirka ba in ba shine shirka ba to mene ne shirka kuma Allah madaukakin sarki ya ce inna hu man yushrik billah haqiqa duk wanda yayin shirka da Allah faqad harrama Allah alayhi aljanna to tabbas Allah ya haramta masa aljanna ba wajen da zauna ba kuma ba wabun na kuma ba sai take wuta Allah ta tare da shirka wannan aya ita ba azi akan kullu kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idan labadahu ila bil arshi sadila subhanahu wa ta'ala amma yaquluna huwa kabira wannan yana nuna mana yadda Allah yake tsarkake kansa da kansa bayan Allah ya tsarkake kansa sai shi a cikin sama da kasa ma ana mata ana tsarkake shi haka don kan waɗannan tsararrun suna shirka su ba zai cutar da komai ba ko a cikin bayin su nawa ne in ka kwatanta su da su da sauran bayin Allah waɗanda dukkan su suna yin tasbihi sai dai ku ne ba ku jin tasbihin su waɗannan ayoyi suna nuna mana cewa dukkan abin da ke cikin halittun Allah dukkan su suna yi wa Allah tasbihi alam tara anna Allaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wa tayru sa'at kullu qad alima salatahu wa tasbihah kowa ya san da yake tasbihi Allah ne ya san yadda suke yi su ma sun san yadda suke masa amma ko ba ku gane ba wani lokaci yayin cikin sama jannati sukan dauko wani abu a can cikin sararin subhana sai sun ji wani motsi na hukin wani abu ana jin wani motsi amma a irin wurin da space ne ba komai a wurin amma ana jin motsi motsi me ake ji ta sabbihu lahu samawati wal ardu wa man fihi shi ubangiji madauki sarki in ka gara ma ka bauta masa ka gara ma kar ka bauta masa akan ka kai in takfuru fa inna allaha ghaniyyun anku in kunti za ku kafirce Allah ya wadatu wala yarda li ibadihi al-kufr wa in tashkuru yarfa'u lakum Allah madaukakin sarki ya sanya cewa dukkan halittu suna masa tasbihi wannan aya tana nuna muhimmanci da girman tasbihi a wurin Allah kuma aya ta nuna kowa ma yana yi mu ne kawai a cikin mutane a cikin aljannu aka samu waɗanda su ba sa wa Allah tasbihi saboda su ba su ɗauki Allah kamar yadda sauran halittu suka ɗauke shi ba amma kadarullahi haqqa kadari ba su girmama Allah irin yadda Allah ya cancanta a girmama shi ba mala'ikun Allah su ne mafi girma daga cikin halittun Allah da muka sani mafi daraja amma babban aikin su shine kullum suna tsarkake Allah su da kansu suka ce wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardh Allah madaukakin sarki yace har duwatsu su ma suna yi wa Allah tasbihi inna wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayr aw kunna fa'ilin ikbir ala ma yaqulun wa dhkur 'abdana Dawud al-ayd innahu awwab inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil 'ashyi wal ishraq wa tayr mahshuratan kullu lahu awwab tsuntsaye ma shine Allah yake wannan musafa da tsuntsaye in ka gansu sun yi sahu-sahu suna tafiyan nan kai ka dauka suna tafiya za su tafi har kansu ne suna tafiya suna yi wa Allah tasbihi lakin la tafakuna tasbihi sai dai kuma ba gane ya suke yin nasu amma su sun san Allah Allah ce ba ma waɗannan ba a raduwa ba in kana jin hukuki na a raduwa ana kuku za a yi ruwan nan wannan abu ma yana yi wa Allah tasbihi wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifati wa yursilu as-sawa'ika fa yusibu biha man yasha don haka Allah madaukakin sarki tasbihi gare shi shine abincin dukkan halittu waɗanda ba cin abinci suke yi ba wannan abin shi ne abincinsu kamar yadda kai kake numfashi kake rayuwa su kuma tasbihi da ita da shi suke rayuwa kuma wannan ayar tana nuna cewa kwakwalwar ɗan adam tana da iyaka ba komai ne ɗan uwar kwakwalwar ɗan adam take idraki ba yanzu ɗan adam ba ya iya gane ƙarfe yana da ɗari bai taɓa ba hankalinsa ba zai iya ba shi wannan ba ba zai iya ba shi ba dutse da ƙasa da ruwa da iska suna da rai ba amma ga shi Allah ya ce suna tasbihi ina fata an fahimta ya ce duwatsu suna tasbihi ashe dukkan halittun Allah ko me yana da rai amma irin nasaran wanda yake tsakanin shi da Ubangiji mu iyakan namuran kadai muka sani rab aljanu ma ba mu sani ba ba ma iya ganin su sai iya namu kadai muka sani sai dabbobin da muke gani amma ubangiji madaukakin sarki shi ne ubangiji su kuma shi ya san suna da nasu ra kuma suna da irin nasu hankalin na alaka tsakanin su da ubangiji sai ka dauke su ba su da hankali su kuma suna da hankali su a nasu hankalin su ne ma yasa law anzalna hadha alqur'ana ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutafatti'an min khashyatillah da a ce za mu saukar da wannan alqur'ani akan dutse ne da sai ka ganshi ya gargaje saboda tsananin tsoron Allah ashe yana da hankali amma duk wanda za a karanta alqur'ani ayi irin wannan wa'azin shi bai ji komai ba yana da hankali lahu qulubun la yafqahuna biha yana da zuciya ne kai a ciki amma wurfi ne ba zuciyar ba ta da hankali sannan kuma wannan aya tana nuna mana yadda Allah madaukakin sarki ya girmama yi masa tasbihi ya ce kowa yana yi mu mai sa ba za mu shiga cikin masu yi ba yana ɗaya daga cikin mafi darajar abin da za ka ci da ka zama cikin masu yawa tasbihi ga Allah halittun Allah da ɗan ƙanana yana ɗaya daga cikin abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna a sunnarsa a addinin musulunci an haramta kashe ƙwari shi ne saboda kar ka rinka kashe masu yi wa Allah tasbihi in ka kashe kiyashi wanda ba ci ba cizon ka zai yi ba ka kashe tsuntsuwa wanda ba ci za ka yi ba ka kashe duk wani abin da ba cutarwa yake yi ba to wannan kashewar da kake ka hana wannan cigaba zai yi wa Allah tasbihi haka ita daga cikin hadisi cikin sahih Buhari da Muslim hadisin Abu Huraira Allah ya kare daga gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wata rana tururuwa ta ciji wani annabi cikin annabawan Allah da ya ji zafi sai ya ce ku ƙona gidan tururuwan nan gaba ɗaya sai aka ƙona gidajen su duk da tururuwan sai suka mutu sai Allah ya mata wahayi sai Allah ya ce shi tururuwa ɗaya ta cije ka sai kuma ka ƙona dukkan kauye da garin tururuwa al'umma guda cikin al'ummomin Allah masu tasiri ga Allah annabin Allah ba aka gaya masa ba saboda muhimmancin tasbihi ya ce a harakta ummatan min al'ummi ki sabbih a kan kwaya ɗaya ta cije ka sai ka ƙona al'umma guda mai yi wa Allah tasbihi sana akwai lamuna da yawa a cikin wannan hadisi sarrafi na farko shi ne ba a kashe abin da bai cutar da kai saboda yana tasiri ga Allah sannan kuma ya kai kama a wurin Allah idan kai dan wuta ne kai banza ne lahira kai da kanka za ka ce kana so ka zama shi saboda a kunci turaba a mai da kai a tafi da ko ba za ka zama ba
sannan daga cikin abin da yake nuna mana shine karka yi ramuko akan wanda bai yi maka ba, wani ya kashe ka duka ce zaka rama akan ƴan uwansu saboda shi ya ji haushi. Idan a cikin kiya, idan a cikin tururuwa wani ya kashe wanda bai kashe ba, Allah ya aiko an yi masa magana, kai ya za ku kare da Allah idan wani ya kashe maka dan uwa kai kuma sai ka kashe dan uwan wancan wanda shi ya ji bai gani ba. Idan ta'adda za su ce a gaban Allah waɗanda za su ce gwamnati ta zalunce su, bata musu kaza ba, ba a musu kaza ba, an kashe musu wani, an kwashe musu shanu, sai su je gari gaba ɗaya su kore su kashe. Su yi ta'addanci wa yubliqul harta wan nasr. Sai za su ce wa Allah akan abin da mutanen ƙauye da mutanen garuruwa waɗanda su ba su ci ba, ba su gani ba, ba su musu komai ba. Su danne su musu yankan rago, su haɗe su da bindiga, su ƙona su da wuta, su kashe su da wuka, su kwashe dukiyarsu, masu su kai maka ba ka yi wa wani. Wanda ya maka kamanin ta da alaikun adadu alaiku, wanda ya maka kamata yi bisir ma ta da alaikun gwargwadon yadda ya maka karka wuce. Shi ma in ka wuce sai Allah ya tambaye ka, to yayi wanda shi kuma bai maka ba. Allah ka tsare mu. Sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbansa sun nuna mana cewa a lokacin sa ba kuma da lokaci ne na zamani na gaskiya da gaskiya. Abdullahi ibn Mas'ud yana cin abinci yana tafiye da imolacin sa, har da miji da cikin zai shi wata mutum da yake da yadda ya karanta da aka zama Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sa hannunsa a cikin ruwa, sai ga hannunsa ya zama yambu, ya zama kamar mabugugan ruwa, kamar famfo a tsakanin yatsunsa suna ta fitar da ruwa, ruwa yana taka ruwa ana ta ganin ruwa mai kyau. Yadda zaka ga bakin famfo ka bude da gudu, haka hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fitar da ruwa ta duka bakin yatsunsa. Ruwa ya taru, kowa ya gama amfaninsa da shi, masu sha, masu wanka, masu alola, aka gama har aka guzuri da ruwan. Sai ce to ba wannan ne kadai ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce mu a zamanin Allah sallallahu alaihi wasallam muna cin abinci ma muna jin abinci yana tasbihi. To a ce har abincin da aka dafa ya sha wuta amma yana tasbihi ga Allah, kai kuma da ka dafa shi kai kuma ba kai wa Allah tasbihi ba. Shi da Allah ya nuna muhimmancin tasbihi, ya nuna a cikin Al-Qur'ani ayi tasbihi ta kowane siga da magana da yadda lafazi na zance yake tabbata da fi'ilin madi da fi'ilin mudhari da fi'ilin amri da mafdar duka. Kuma suroni na Al-Qur'ani har guda bakwai Allah ya buɗe su da cewa a fara ya fara buɗe su da tasbihi. Na farko ita ce wannan sura, suratul harim, suratul hashr, suratul saf, suratul jumu'a, suratul tahazzub da suratul a'la. To Allah ya mai mana
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك
يسبح لله
الملك القدوس العزيز الحكيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. الرجيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبح اسم ربك الأعلى
بارك الله فيك wadannan a cikin su duka sai da Allah madaukakin sarki ya faɗi a yi tasbihi ta bangaren fi'ilin mazi sabbaha lillahi fi'ilin mudari'i yusabbihu lillahi fi'ilin amri sabbih isma rabbikal a'la da kuma masdarinsa ko kuma alfi'ilul mutlaq abinna almaf'ulul mutlaq subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min almasjidil haram wannan yana nuna muhimmancin tasbihi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa Abu Dharr la tusbihuka bi ahabbi al-kalami ila Allah shi manzon gaya maka ba ta kalma ce magana sai magana zaka yi wanda tafi a wurin Allah wanda Allah ya fi son ta Abu Dharr ya ce bala ya rasulullah akhbirni bi ahabbi al-kalami ila Allah gaya kun magana ta tafi kowace a wurin Allah soyuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace ahabbul kalami ila Allah subhanahu wa bihamdi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim shine kalimatani khafifatani ala lisan shaqilatani fi lisan habibatani ila arrahman kalmomin da suke da sauki akan harshe amma suke da nauyi a kan jirani kuma ubangiji mai rahama yake son su subhanallahi saboda yadda girman ta yake sai ta zama kamar ita ce jagora a zikiri gaba daya shi yasa Allah yake akasinta a kan zikiri sai zama haɓakul khasi ala al'ala ita ma zikiri ne amma sai Allah ya faɗe ta bayan ya faɗi zikiri saboda ita a cikin zikiri ta musammanci ya ayyuhallazina amanu udhkuru allaha zikran kabira wa sabbihuhu bukratan wa asila ay sabbihuhu wa udhkuru allaha qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li wazeeran min ahli haruna akhi ushdud bihi adri wa ashriku fi amri hay nusabbihaka kathiran wa nadhkuraka kathira kaga tasbihi kuma ga zikiri ai tasbihi ma zikiri ne amma saboda tasbihi na musamman ne a cikin zikiri sai aka fara da shi kafin aka fara zikirin shi yasa Allah madaukakin sarki yake nuna cewa tasbihi yana iya zama ma madadin ibada gaba daya ko a ce sallah gaba daya sunan ta tasbihi sai buyutin adina Allahu azza wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijal yin sallah ma sai aka kira ta tasbihi واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا وما قال الله يجب على النبي صلى الله عليه وسلم يريك أي الزجر كو يوشي بين تسبيح سبب التسبيح للا شين تزوشيا دقون ديكي بقنشن سوشيا دقون درن سيباتي يكي مقرأينا لما يجسني أزوشيا دقون دون أبو يفقا نتعمى سعيدا duwan da wata damuwa ta dame shi yana neman ya samu comfort yana neman ya samu sauki kan jinin sa ya hau to yake ce subhanallah subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi sai ya ji ya sauka saboda Allah madaukakin sarki ne ya faɗa Allah madaukakin sarki yace waɗanda za su kwambata maka rai waɗanda za su gaya maka maganganu da su bakanta maka sai Allah madaukakin sarki yace walaqad na'lamu annaka yudhiku sadruka bima yaqulun mun sani zuciyarka yana tana kunci dirjinka yana kunci idan aka ga maka bakar magana yana ce fasabbih bihamdillahi kai ta tasbihi kana ce subhanallahi wa bihamdihi zaka samu sauki wa kun minas sajidin sai kai sallah wadannan abun guda biyu kai nafila zaka aje kai ta tasbihi ko kai da gwarka a cikin zuciya za ta yi sani shi ta ala ce isbir ala ma yaqulun wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha wa min ana illayli fasabbih wa adraka an-nahari la'allaka tarda fi tadfihi kullu shi ne zai taimake ka wajen haƙuri isbir alama ya kuru da kai haƙuri da duk abin da aka ga maka bakar magana to abin da zai taimake ka kai haƙuri shi ne wasabbi kai ta tasbihi ko yaushe kuma bari ke wannan lakani yawan tasbihi yana kawo sanyin zuciya sannan kuma yawan tasbihi yana kawo tarin lada annabi sallallahu alaihi wa sallama yace alhamdulillahi tamlau al-baita wa subhanallahi walhamdulillahi tamlau aw tamla'ani ma bayna as-sama'i wal ard suna shika abin da ke sama da kasa shi yasa ta zama jagora akan zikiri in aka zo yin zikirin za a yi na bayan sallah ko wace sallah sai ka ji an ce a fara da subhanallah kafin alhamdulillah Allahu akbar duk da cewa duk wanda ka fara da shi yayi amma galibi subhanallah da shi ake farawa in za a yi subhanallah bihamdi subhanallahi al-azim idan aka zo yin zikirori na waɗanda ake yi kafin a yi bacci subhanallah da ita za a fara idan aka zo cikin sallah farko farkon abin da ake fara budewa da shi a sallah tasbihi ne du'a'ul istighfar subhanakallahumma wa bihamdika tabarakaka wa ta'ala jaddaka la ilaha illa anta aqim tasbihi in an sunkura a rukuu tasbihi subhana rabbiyal azim in an kibu an yusjada tasbihi subhana rabbiyal a'la in aka gama sallah an yi sallama shi kuma a sake ce subhanallahi wa bihamdi idan an idar da sallah ta farilla ayi subhanallahi subhanallahi 33 in an ida sallah ta nafila ko ta wutri a ce subhanal malik al qudus wannan ne da tasbihi shine jagora akan dukkan zikirori galibi waɗanda ake yi da tasbihi a limarawa kuma da tasbihi ake karewa shi yasa idan aka gama komai aka tafi aljanna to abin tasbihi abin zikiri da ƴan aljanna duk lokacin da za su yi zance da ubangiji da'awahum fi subhanakallahumma duk lokacin da za su zanta da ubangiji da za su nema a wurin Allah shine su ce subhanakallahumma saboda da ita aka fara da ita za a gama ita ce farko wa subhanallahi hina tusuna wa hina tusbihun sannan da ita ake karewa ni ma da ita namu ce subhanakallahumma wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.